daga Makka zuwa Madina shekara 1447, kuma yau 31 ne ga watan 1 lissafin miladiya shekara 2026. Allah madaukake sarki ya ba mu ikon ci gaba da darasin da muke cikin littafin Muktasarul Kaba'ir na Imam Az-Zahabi, cikin wannan masallaci na Imam Malik unguwar Makarahu ta cikin garin Azare. Muna roƙon Allah madaukakin sarki malamin da ya wallafa wannan littafi, Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama, mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. Muna nan gaba ta 46, nufuzul mar'ati ala zawjiha, kudindine na mace ga mijinta, wato rashin biyayya ga mata da mata suke wa mazajensu. Cikin ƙarshen shafi na 44, yadda malam ya ce fastamarra lil mar'ati an talzama baitiha wa ta'budu rabbaha wa tuti'a zawjaha. Na'am, yace fal astaru lil mar'ati, abinda yafi sitirta ga mace, an talzama baitiha, talazimci gidanta, wa ta'budu rabbaha, ta bauta wa ubangijinta, wa tuti'a zawjaha, ta biyayya a mijinta, wa ta'rifu haqqahu 'alayha, kuma ta san haƙƙinsa a kanta, wa alla tatafawala 'alayhi, kada kuma ta matsa masa, ta takura masa, wala ta'si khuluqaha, kuma kada ta munana ɗabi'arta. Kullu hadhihi al-ahadith, duk waɗannan hadisan da muka karanta tun sati 2 ko 3 da suka gabata, tadullu ala azami haqqi zawji ala zawjatihi, suna nuna nusarwa ne akan girman haƙƙin miji akan matarsa. Wal haqiqa, abin da yake a tabbatacce, annana aqalna wa fassalna fi hadha al mawdu, mala yace mun tsawaita kuma mun yi bayani daki-daki, filla-filla, mun fayyace wannan mawdu'i, li'annahu bala'un kabirun in tashara bainan nisa, yace li'annahu bala'un kabirun, domin bala'i ne mai girma, in tashara bainan nisa fi hadha zaman, wanda ya yaɗu tsakanin mata a cikin wannan zamani na rashin biyayya ga mazajensu, wannan kuma sababi ne da zai sababba musu shiga cikin wuta. To, duk abin da zai kai ki ga wuta kuma yana da kyau ki kiyaye shi, ki ji shi, ki nisance shi. Wa dhalika natijatun litaqalidu kathirun minan nisa'il muslimina lin nisa'il kafiratil fajirat fi Amerika wa Europa. Mala yace wannan ko sakamako ne na taqalidanci ko koyan hali da ɗabi'a da yawa daga matan musulmai da suke koyan ɗabi'u da halaye na kafirai na fajirai a Amerika da Turai da sauransu. Yanzu ka ƙara da social media fina-finai da ake ta kallace-kallace, kallon tsaraici, yanzu style ma kofo su ake yi daga fina-finai, a cewa tela in kaga fim kaza irin shigar da wacce ta yi, to irin wannan kayan nake so. Kaga koyon tabarruji ne, kuma burge su suke yi ɗabi'unsu da halayensu. To wannan ta sa musulmai gabaki ɗaya mafi yawa suka jefar da ɗabi'unsu na asali, na kunya, na tsoron Allah, na ganin girman miji da mutunta miji da iyayensa da sauransu. Wa asbahana, sai muka waye gari, ko kuma su matan suka waye gari, sai matan suka waye gari, ya kharujna, suna fita, suna tafiye-tafiye, suna fita ta tabarruji, aw muta'attiratin, ko kuma suna fita su sanya turare. Za ka samu mace in za ta fita ta yi kwalliya, ta yi ado, ta fesa turare, ta fita tana ƙamshi, to sai ka ga mace tana yin haka. Wa yakthurnal khuruja min buyutihinna litanazzuhi wa ghairi, da yawan fita daga gidajensu domin shakatawa da waninsa. Kama annahunna qaladnahunna fi abami ta'ati azwajihinna, kamar yadda matan Hausawa, matan musulmai a yau, matan musulmai suke koyi da mata masu zaman kansu da kuma kafirai fajirai wajen rashin biyayya a mazajensu. Walil asaf, yace abin mamaki, abin takaici, abin bakin ciki, faqad asbahat umurun kathiratun min ashbahir rijal, an waye gari abubuwa al'amura da yawa na kamanceceniya da mazaje, ko kuma na abubuwan mazaje, fi aidi nisa'ihim, yana hannun matayensu, tasarrufinsu, komansu yana hannun matansu, sitiyarin yana hannun matan, sai abin da suka ce, sai yadda suke so za a yi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lan yuhlihu Allahu qauman wallau amruhum ri'a, da ɗai mutane ba za su rabauta ba waɗanda suka jibintar da al'amuransu ga mata. Indai mace ce za ta jagorance ka, to ba za ta kai ka yadda ya dace ba, za ta kalli abin da ya fi daidai da san zuciyarta ta ɗora ka a kai. Shi yasa aka ce shugabanci bai dace ba ga mace. Ita shugabancin da ya dace da ita shi ne ta kintsa gida, ta shirya ka, kai ɗin da za ka fito ka jagoranci mutane, ta seta ka, amma ba ta seta al'umma ba. Kai ɗin ta Allah ya ba ta ikon yadda za ta gyara ka, ta sarrafa ka, ka zama mutum tun kana ƙarami har ka girma. Amma in ka girma kuma ka wuce saninta, dole sai ta bi ka, dole duk abin da za ta sai ta dawo gare ka, shawara zuwa gare ka. Ku ne mazaje, ya ya kamata a yi? Gashi ita ta haife ka, ita ta ɗora ka a saiti, ita tarbiyyantar da kai, ta baka kulawa, duk abin da ya kamata a ce an yi wa mutum ita ta yi maka. Amma kuma duk da haka aka ce shugabanci bai dace da su ba, saboda suna da siririyar zuciya, suna da tausayi a kusa. Yanzu abin da ya kamata a buɗe ido, ba za ta iya buɗe idon ba. Abin da ya kamata a jajirce, ba za ta iya jajircewa ba. Duk da cewa ana samun exceptional ɗaiɗaiku a ce mace mai kamar maza, amma ba halinta bane ai ba ɗabi'arta bane. Saboda haka shugabanci bai dace ba ga ƴa mace. Ita inda shugabanci ya dace da ita a gidanta, ta kintsa ka, ta gyara ka. Malama suka ce in ka ga mutum a wargaje, a hargitse, to gidansa ne a hargitse, a wargaje, shi yasa shi ma ya wargaje. In ka ga mutum bai da seti, to gidansa babu seti. Amma in gidansa a sete yake, matansa suna da seti, to za a ganshi shi ma da setinsa, ba zai zo maka baragada a waje ba. Ka ga mutum yana hargowa, to yana nuna maka foton gidansa ne babu lafiya, ba a seta suke ba, ba su yi aikinsu da Allah ya ɗora musu da seta na kwantar da hankalin mai gida ba. Su kullum mata abin da aka fi sani, su kasance masu kwantar da hankalin mazajensu ba ta da hankalin mazajensu ba. Duk abin da zai sa hankalin mai gida ya tashi, to matansa a gida ko matarsa a gida tana kiyayewa. Duk abin da zai sa hankalinsa ya kwanta, sai ta yi. Ka kalli matar Ɓalha, fita ya yi ɗansa bai da lafiya, ɗansa ba shi da lafiya, yana matsananciyar jinya har kuma ya rasu. Saboda a seta take, sai ta ce kada ku bai wa Ɓalha labarin ɗansa, ku banni ni ne zan fara ba shi labari. Da ya dawo daga tafiya yana buƙatar ya huta, yana buƙatar ya ci abinci, ya nisanta da iyalinsa, yana buƙatar ya kusance ta. Ta kawo masa abinci, ta zauna kusa da shi, ta ringa masa zantuka masu daɗi, ta yi kwalliya, ta yi ado, ya ci ya ƙoshi, ya ga ba abin da yake da sha'awa illa ya kusance ta. Sai da ya gama, sai take masa tambaya, sai ce mutane ne suka kawo maka aron abu, to yanzu kuma lokaci ya yi su karɓa, yanzu idan suka karɓa sai ka damu? Ya ce a'a. Sai ta ce to ka nemi ladan ɗanka, Allah ya karɓa abinsa. To duk da haka da ya ce a, to sai da kika bari na ci a kuɗi da abin da in ci a kuɗi tukunnayin za ki gaya mu? To amma dai da yake ta bi usulubi mai kyau, bai fusata da yawa ba, ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa. Sai manzon Allah ya ce a, la'alla dai kun yi aure a wannan daren. Ya ce na'am. Ya ce to Allah ya albarkaci aurenku. Sai ga ɗan da aka samu, mai ruwaya ya ce sai da wannan ɗan ya haifi ‘ya’ya tara, dukkansu mahaddata Alƙur’ani ne, sakamakon ɗabi’ar da mahaifiyarsa ta yi a mijinta. To kun ga iyaye mata kullum so ake yi su cire tuta wajen seta mazajensu, da seta tunanin mazajensu, da kwantar musu da hankali, ba da tayar musu da hankali ba. To duk matar da take son aljanna, to haka za ta bi wajen kiyayewa ɓacin ran mijinta, da nitsar da shi, da kwantar masa da hankali. Malam ya ci gaba da cewa wala haula wala quwwata illa billah. Ba mu da wata dabara, ba ƙarfi sai ga Allah. Nas'alullaha al'afiya. Muna roƙon Allah ya ba mu lafiya. Lana wa lakum, mu da ku. Wa narju an nashkura an nakthura an yakthura Allahu min al-akhawatil mu'minati. Muna fatan Allah ya yawaita mana mata mu'minai, muhajjabatin, masu sanya hijabi, ta'i'atin li azwajihinna, masu biyayya a mazajensu, masu kwantar musu da hankali. kallimatar annabi Ibrahim da mahaifinsa ya kawo ziyara baya nan yake tambayan ta yaya halin ku ya kuka kasance wallahi muna cikin wahala muna cikin tsanani muna cikin wayyo wayyo yau akwai gobe babu annabi Ibrahim ya ce in yazo ki ce sanje ɗakin kofar ɗakin sa wannan ba matar zama bane wacce ba za ta rufa asiri ba wacce za ta ringa banka da sirri ba matar zama bace karo na biyu da ya dawo sai ya samu matar kirki annabi Ibrahim ya ce ya kuke ta ce alhamdulillah muna cikin nutsuwa da nishadi da jin daɗi tai tayabo annabin Allah badadin Allah ya ce ki ce in ya zo ya sake rike kofar ɗakinsa ya rike ta wannan matar zama ce matar kulle baiwar Allah mai rufa asiri ba mai tonawa ba so ake duk wainar da kuke toyawa da mai gidanki to kar a ji a waje duk irin bala'in da kuke ciki ku yi ke da shi a cikin ɗaki kar ma yara su sani in an fito waje a yi raha a yi dariya in an koma kuma kowa ya ja daga to har Allah ya daidaita ku ballantana ma ki ringa daidaita sirrin gidansa a mutane wanda ba su san komai ba to kar ki kasance haka wa nasihati laki Mala ya ce nasiha ta a gare ki, alaka a gare ka ya afi al-Muslim ya kai ɗan uwa musulmi, Allah ta tazawwaja, kada ka yadda ka yi aure illa mu'mina, face mu'mina, multazimatun wacce za ta lazimci gidanta, ta kiyaye haƙoƙin da ke kanta, mutahajjaba mai sanya hijabi. Mai sanya kaya na mutunci ta sunuka fi nafsiha wanda za ta tsare maka kanta wa malik da dukiyarka wa tuti'uka wanda za ta maka biyayya wala takhrujna mutabarrija ba za ta ringa fita irin fitar jahiliyyar farko ba da tabarruji muta'attira ba za ta ringa fita tare da shafa turare ba so ake turarenki a gida turarenki ya kasance humra da na jiki wanda in mai gida ya matso kusa da ke zai ji kamshi da sauransu li'anna safina allati laha qa'idani kattagariku domin jirgin ruwa jirgin da yake tuka ita mace yana da jagora guda biyu zai iya halakar da ku ya nutsar da ku saboda haka yi kokari ka samu wacce kai ne jagoran ba ita ce jagorar ba kai ne zaka ce ayi ba ita ce za ta ce ayi ba kai ne zaka nusar da ita ka dora ta akan saiti wa idza kanat zawjatuka min almu'minati at-ta'i'at idan matarka ta kasance daga cikin mu'mine masu biyayya fastawsu biha khairan to ku musu wasicci da alkhairi kama qala sallallahu alaihi wa sallam istawsu bin nisa'i khaira ku nasiya ga mata da alkhairi fa innal mar'a domin ita mace khuliqat min dil'in an halicce ta ne da kashin haƙarƙari wa in a'awaja shay'un fi dil'i a'lahu mafi karkatan kashin haƙarƙari na saman to da na saman da na saman kashin karankarma da na saman nan aka halicce ta in ka taba zaka ji shi a karkace yake fa in zahabat tuqimahu in kace sai ka miƙar da shi ya miƙe sambet kasartuhu sai ka karya shi wa in taraktuhu in ka bashi kuma lam yazal a'awad ba zai bushe ba a karkace fastausu bin nisa'i khaira wato su mata ba a basu da tunanin su su kadai in sun yi tunani ana saita musu idan a saita take in tai tunani sautari tunanin yana kyau sautari kuma in a karan kanta ne in akai za ta baiwa shawara za ga ta baka shawara mai kyau ta nusar da kai amma ita za ta yi tunani a kanta da sauran al'umma za ka samu ba lalle ne tunanin ya zama mai kyau ba to sai ka saita waɗannan tunanin nata kar ka bar ta kullun da tunaninta idan ta yi tunani mai kyau wani lokaci ka tabbatar da ita a kai in ta kauce ka dawo da ita saiti su mata ba a basu haka karan haka kawai karazibe a ana kula da su ne ana shawowa kansu in ka basu za su bauɗe su shiga daji in kuma kace sai sun miƙe irinka ba zai yiwu ba kai dai in za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita amma kar ka bar ta haka shi yasa sai suka samu dama sai ta maka kwaba sai ta ce ai ka san mu mata ne sai haƙuri shi yasa aka yi punishment dan ke mace ce ba za ki kawai ki abinda kika ga dama kuma a kyale ki ba dole in kika yi abinda za a miki fada sai an miki fada kika yi abinda za a yabe ki sai a yabe ki kika yi abinda za a gyara miki to dole a gyara miki a ce wannan yadda kika yi fa ba daidai ba ne to ke ta kirki sai ki ce to ya zan yi sai a ce to ga kamata yake kaza ki kaza ki kaza ki ce to madalla na gode wa min al-wasiyati bin nisa amarahunna bittiba'i ma amara Allah bihi yana daga cikin wasicci ga mata a umarce su su umarnin da Allah yayi wanta hayi ammanaha anhu sahanu da kuma daga abin da Allah ya hana li anna hadha domin wannan ya kodu hunna ila aljanna shine zai musu jagora har zuwa aljanna bi idhnillahi ta'ala da izinin Allah madaukakin sarki wa ba'dun nisa amma zaka ga sashin mata yusari'na ila talabi talaq suna gaugawa zuwa neman saki min azwajihinna daga mazajensu daga an taba ta sai ta ce to a sake ta ma inda huduthi ay khilaf idan yayin da sabani ya faru wani abu ya faru na sabani sai ga mace hankalinta ya tashi ita wai a sake ta ko kuma mai gidan ya gano wata zai kara sai ta tada hankalinta ita a sake ta gashi sun tara iyalai sai ta tafi kuma duk abin ya zo ya dame ta tai ta kama tana neman ta dawo kuma is too late to cry when the head is cut up ta riga ta bar damar ta shari'a da ta baiwa namiji dama to ke bai kamata ki hana shi ba indai ba za ki taimake shi akan damar ba to sai ki bar shi da iyawarsa aw idha lam yajib in bai amsa mutalaba abinda take nema ba wa hadha kulluhu la yajuz wannan dukansa baya halasta ki kasance mai yawan neman saki liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq duk matar da ta nemi mijinta saki ta nemi saki a wajen mijinta min gairi ma ba asa ba tare da laifi ba ba sididi ba sadada fa haramun alaiha ra'ihatul janna haramun ne ta ji kamshin aljanna Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi dan duba Sahihul Jami' za a gani. Fala yajuzu lil mar'a an taqlubu min zawjiha at-talaq, baya halasta mace ta nemi saki a wajen mijinta. Illa idza kana hunaka sababun shar'i, sai in akwai sababi na shari'a. Ina misali, mithlu an yakuna zawjaha tarikan lis-salah, mijinta baya sallah. Aw muta'atiya lil-muskirati wal-mukhaddirat, ko kuma shi mai shaye-shaye ne, yana ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi, dan shaye-shaye ne, dan fakalin ne. Aw annahu yajbaruha ala umurin muharrima, ko yana tilasta ta akan abubuwan da yake haram ne. Aw yamna'uha min huquqiha ash-shar'iyya, ko yana hana ta haƙoƙinta na shari'a. Wa ghairi dhalika min al-asbab ash-shar'iyya, da wasu haka daga na sababa na shari'a. Fa yajuzu laha an tatlubu talaq, to nan kuma ya halasta ta kai kukanta ga alwalinta, ita ga damuwoyinta, idan abubuwa suka kici suka kicinyewa, to anan sai ta nemi a sawwaƙe mata. Amma dai babu laifi ta nemi sulhu, ai sulhu ya gyara duk waɗannan laifuffuka, ta zanto sanadiyar da za ta saita shi ya daina duk waɗannan miyagun ɗabi'un. To amma in abin ya citira, to babu laifi ta nemi saki, ba da an ta ta'akkada, bayan ta nemi ta ƙarfafa adami ta ƙarfafa rashin kyautata, ko kuma ta ƙarfafa rashin kyautata nasiha, adami jadwin nushi, wato ta ƙarfafa ba za ta iya kyautata nasihar da za ta masa har ya gamsu ya dawo ba. Awil wasita, ko kuma ba ta samu wani ɗan tsakani wanda zai kyautata ba, kamar alwalin nata. Walan tamfa, duk yadda za ta yi babu abin da ya amfana, bai amfani da wannan nasihar da take masa ba. Muhawalatul islahi, ta yi ta ƙoƙarin wato ta ga ya kyautata, amma abin ya titira. Ba'ada kullu hadha laha an tatlubu talaq, bayan ta yi duk waɗannan, to nan kan ta samu ta nemi saki. Amma tasarru'a, amma gaggawa, wa takriru talabu talaq, da kuma maimaita neman saki, li adna sababin, saboda wani sababi ɗan kaɗan. Wa ayyu mushkilatin, ko kuma wata mushkila, fala yajuzu, to nan kan baya halasta. Saboda haka sai ta kokari ta bi hanyoyin da za ta samu sulhu da mijinta. Shi yasa auren ba a yi shi daga shi sai ita ba, sai da aka samu alwalai tukunna, aka ɗaura auren, aka bo ƴansu sharuɗa da dokoki. To sai an bi waɗannan sharuɗa da dokokin kafin a je ga saki. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abin da muka kuskure, Allah ya gafarta mana. Muna ƙara nasiha ga iyaye mata su kasance masu bi a hankali da kyautatawa da zamantakewa da kiyayewa haƙƙoƙin da ke kansu. To sai ka ga aure ya zama mutuka raba. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.